Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na yau. Kana tare ne da Adventist World Radio. Ina fata za a bi mu a hankali ya inda za a samu ginuwa a jiki da ruhaniya. A bi mu a hankali ya inda za a ji shawarwarai masu taimakawa wa jikunanmu kasancewa da lafiya a fili don kiwon lafiya tare da Pastor Ibrahim Mai Gadi. Pastor Dauda Jonathan da Pastor Audu Suma suna shirye da nasu filaye a shirin na yau. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakaria.
Sauraro, muna marabta ga wannan lokaci da za mu yi bimbinin tunani game da kiwon lafiya. Kowa ya kambidi zaman lafiya da ƙoshin lafiya. Ni sunana Ibrahim Mai Gadi. Za mu marabce ka ko ke da cikin wannan lokaci. Za mu yi karatu cikin littafi Sura 25, misalai 25. Aya 27. Zan so kafin yi karatun nan, bari mu yi gajeruwar addu’a. Za mu roki Ubangiji ya ba mu gane wannan nasi domin mu gane mu kawo girma da daraja ga Yesu Kristi Mai Cetonmu. Amin. Misalai 25, aya na 27. Aya na 27 ɗin kuwa yana cewa, cin zuma da yawa ba shi da kyau, hakan nan kuma ba daraja ba ce. Mutane su bi dama kansu daraja. A zamanin da, zuma akan kama shi ne kana ci, ka tauna shi domin yakan zo cikin gangan shi. Ba zamani kamar yanda muke yi an tace an ciccire duk sauran ba. Su sukan sha daga daji ne a ajiye shi a haka. Da ba sa tacewa galuba, shi yasa karatu ya ce cin zuma wani abu ne wanda muna gani in mun karanta za ka gane kamar cewa a yaya nasi zai ce cin zuma da yawa ba shi da kyau. Duk abu mai kyau ma in ka ci shi ya wuce gona da iri yakan zama maka damuwa. Cin abinci in ya yi yawa shi ma yana da illa. Yana sa mutum ya dinga mafarki iri-iri da dare. Yana sa mutum tunanin shi ya kasance kamar dolo, yakan kasance ya kawo bacci, yana kawo mantuwa, cin abinci zari a ci da yawa. shi yasa mukan ce a ci daidai wa daida abin da ke da kyau kenan ba marasa kyau din an ce a guje shi ne zuma abu ne wanda kowa ya kan so so shan shi kuwa nasin ya ce kada a wuce gona da iri a sha zuma daidai wa daida ba a ce kada ma a sha ba yau in mun zauna mun duba a talabiji mutane na talle barkatai ana talle mazar kwaila tallen yogurt tallen biscuit tallen ababa na zaki watin kankara mai sanyi za a rufa shi a sa mai ababa masu zaki ba dabino ba amma ababa wanda bature ya sarrafa zaka sha shi ka ji zaki yau mun gane cewa mutane suna shan zallan zuma ko siga a dun abincin da muke sha masu bincike suna cewa siga fari yana da zaki amma zuma yana da sau bakwai ya ninka siga zaki wadanda suna shan siga to yana da illa amma ko zuma na da ninki bakwai na zakin siga to idan ko siga din da muke sha na da illa illa na zuma za ya ninka siga sau bakwai yau muna shan siga zalla a ababa da muke sha na zaki Coca-Cola su Fanta su Amstel Malt da sauransu la kasira ne menene duk waɗannan ababa da ake talle na bature na zamani na waye kai zallan su an ce kowanne kwalba wanda in ka sha na Fanta bincike na gaya mana cewa kananan cokali daga 8 zuwa 12 na waɗannan ruwa din ko Coca-Cola ko Fanta ko Sprite ko la kasira an ce mana siga zalla kananin cokali guda 8 zuwa cokali kanana guda 12 a daidai ne wadanda suna cewa kamar a kasar America su suka fi ko ina sha na waɗannan ruwaye sannan an gaya mana daidai ne idan mutum yana sha irin Fanta a kowane rana zaka kusan shan gallon guda 54 a shekara kowanne mutum idan muna shaye-shayen waɗannan to ka sha galo na siga 54 a shekara dan uwa menene illan shi masu bincike sun ce shi siga yana cire waɗansu sinadarai wanda suna gina jiki wanda muke kira vitamins za ya kawar da shi ya rage su ya rage karfin kashi ya rage kuzari na mutum har yana da illa wanda zai kai ga ciwon siga wanda zai nakasa idanu har ya kawo in ka samu da ciwo ma warkewa na zama damuwa damuwan ciwon siga kenan saboda ababan da muna ci so ga waɗanda suke shaye-shayen ababa na zaki-zaki na bature an ce mana sukan share ciki ne in sun share ciki za a ga duk abu in ka ci nan da nan ka ji yunwa so in ka samu abinci za ka ga akan ƙara ci yakan kawo bude ciki yana sa mutum ya ci abinci da yawa shi yasa yana kawo kiba domin yawan cin abinci na karuwa saboda waɗannan shaye-shayen kayan kwaɗayi da kayan zaki ya mai sauraro ubangiji na cewa wannan kayan zaki jikinka haikali ne na Allah kada ka nakasar da shi kada ka kawo cuta bari mu yi addu'a ubanmu na sama bari ka karfafa dukkan mu mu gane cewa waɗannan kayan zaki ka kaiwa ga mutuwa yau mu yi koyi mu ja baya mun roki wannan ganewa daga gare ka taurin Yesu Kristi mai cetonmu amen
kai ko ka samu labari
labari me
a baka sani ba
da akwai wata tasha mai yada sakonni domin cetonka
aha ai mun saba jin irin wannan tashoshin a cikin gari
to da ka taka ji
wannan tashar ta musamman ce dake dauke da sakonni wake-wake da shirye-shirye domin gettaka da iyalanka don sauraron zuwan Yesu na biyu
Adventist World Radio
muryar bege don kowa
idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa. AWR Sashin Hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka.
Mai sauraro, barka da warhaka. Ni ne mai suna Pastor Dauda Jonathan Tanko. Za mu yi karatu cikin littafi mai tsarki, Ibraniyawa sura 12 aya 16 da 17 yana cewa kada wani mai fasikanci ya kasance ko kuwa wani mara ibada kamar Isuwa wanda ya sayar da gadonsa na dan fari saboda akushin abinci gama kun sani koda yana murmure ya gada albarkan daga baya aka kishi gama bai samu zarafin tuba ba duk da yana nema da naciya da hawaye kan magana a wannan lokaci asirin jan dafuwa Isuwa ina labari mu yi addu'a mu yi maka godiya ya Allah domin wannan sa'a kikkiawa da ka bamu mu roke ka koya mana asirin kalmarka mu samu darussa da za su taimake mu ingantuwa daga wannan rayuwa har rayuwa mai zuwa mu roki wannan albarkaci Yesu shine mai ceton mu amen Asirin jan dafuwa Isuwa ina labari inda muka dau karatu labarin Isuwa wanda yana samuwa cikin litafin farawa sura 25 wanda yayan Ishaku ne wanda aka haifa masa tagwaye zaka samu labari a wurin da kuma sura na 27 zan takaita labarin a wurin domin ka samu abin da za ya taimake mu Isuwa shine dan fari na Ishaku wanda Litafi mai tsarki ya koya mana cewa shi mafarauci ne. Kaninsa kuma Yakub shi ya zaba ya zama mai hidima a cikin tent na Ubangiji. Wato ya zama ma'aikacin Allah. A garin haka wata rana da Isuwa yana dawowa daga farauta yunwa ta adabe shi. Kaninsa kuwa yayi wata yamancin abinci banda wanda an yi a gida. Yamancin abinci mai kyau wanda yana daukan hankali Isuwa da yana dawowa ya ji kanshin abincin kaninsa hankalin shi ya soku yace ma kanin ka dan diba mini daga yamancinka kanin yace sai dai idan zaka sayar mini da darajarka na dan fari ni in zama yaya yace menene amfani dan fari saboda haka an bashi abinci akan shi ya sayar da yancinsa na aihuwa makaninsa kaninsa ya zama yaya a wajensa idan muka duba Isuwa ya sayar da yancinsa na kasancewan dan fari wane ne dan fari litafin lisafi sura 8 aya 17 ubangijin Allah ya gaya ma Musa gama a kebe mini kowane dan fari na mutum da na daba da na itace da na sunsu su zama nawa wato manufar Allah zuwa ga yayan fari sune su zama firistoci wanda sune za su zama ma'aikata domin ceton iyalan gidansu misali priest a wancan lokaci za mu ce shine pastor yanzu da Isuwa shine wanda za yi aikin ceton gidansa kuma Allah yace duk wanda yayi aikin ceton gidansa akwai tambacin cewa shi ma za ya cece kansa so Isuwa ya sayar da yancinsa na kasancewa kamar ma'aikacin Allah domin shiga mulkin sama shi yasa muna gani Yakub ya zama ma'aikacin Allah domin haka yayan fari wani lokaci ana rudin su wai sukan zama yaya marasa amfani wadin sukan fita wawaye kada ka yarda ka bi maganar jama'a Kowane dan fari yana da ma'ana idan kai dan fari ne kayi kokari ka zama mutumin kirki kayi shugabanci na shauran yaya da za su fito a kalkashinka su zama su samu ceto sanadiyanka shi yasa ina son ga mana cewa Isuwa ya sayar da yancinsa na kasancewa kamar ma'aikacin Allah shi yasa da ya dawo maimakon ya karbi albarka na ubansa Ishaku bai samu wannan albarkan ba Yakub shine ya karbi albarka na dan fari domin ubansa ya so ya albarkaci dan fari sai Yakub ya samu wannan albarka mai sauraro bari ngaya mana sau da yawa mukan yi wasa da kasancewa mu muna batar da wani daraja Isuwa ya ce menene dan fari za ya yi masa aikin dan fari mun fade shi kuma bai samu hakurin jira ba. Rashin hakuri yakan ci mana tuwo a kwarya. Domin haka mu kasance masu hakuri a kananan abubuwa. Saboda rashin hakurin mu zaka ga namiji ya dauki babban gonansa ya sayar akan dan kudi mai yiwuwa zai dinka kaya da shi. To idan ka kwatanta gonan nan da kaya zaka ga ya wulakanta rayuwarsa nan gaba. Isuwa ya wulakanta rayuwarsa nan gaba akan dan kwanon abinci. Wanda litafi ya ga mana daga baya ma ya so ya gaje shi ma amma babu lokaci. Lokaci ya kure. So wadansu mu mukan wulakanta wani abu mai daraja wanda zai taimake mu da mu da yayan mu da har jikokin mu nan gaba sai mu wulakanta shi akan rashin hakuri mu karbi wani abu da zamu yi amfani shi na lokaci dan kada. Kamar misali matan mu akan kawo tallan abinci ko alale a cikin gida domin rashin hakuri da za a iya jimlewa da gote sai su sayar su musanya alalen nan da mudunan masara wanda idan kai tunani mudun masara nan za a iya cin abinci da shi ko na sati sai a ba su akan alale. Irin rashin hakuri isuwa shine yana adabe mu yau mu zama masu hakuri zuwan Ubangiji ya kusa domin wannan yan uwa rashin hakurin mu yakan sa mu yi asaran wadansu abubuwa. Misali yan matan mu rashin hakuri yakan sa a rode mu da dan multina na naira 100 sai saurayi yayi amfani da ke ya saka miki kanjamo. Idan ya saka miki kanjamo wanda babu magani akan dan kwalba na multina da ya shirya miki kaga rashin hakurin mu ta wurin rashin kamewan mu mukan samu damuwa cikin rayuwa. Babban kiran shine mai sauraro mu kasance masu kamewa mu koya ma yayan mu kamewa. Ba kowane lokaci ne zamu yi marmarin ceciye ba amma litafi mai tsarki idan mun karanta cikin litafi mai litafin misalai sura 23 aya 2 yace idan kana da yawan kudi wata rana ka sa ma wuyan ka wuka. Wato ma'ana idan kai mai yawan kudi ne zaka ci mutuwa wata rana zaka ci abunda za ya cuci rayuwanka daga wannan rayuwa har rayuwa mai zuwa. Mai sauraro ina fata ba za mu wulakanta rayuwar mu ba ba za mu zama marasa hakuri cikin rayuwa ba. Shi yasa litafin Filibiya sura 4 aya 5 yace yan uwa ku zama masu jimriya cikin dukan abu gama zuwan Ubangiji ya kusa. Ranan da Allah ya zo za ka yi rayuwa na yanda kake so za ka ci abinci na yanda kake so amma a yanzu tunda abubuwa ba su kan nan yanda suke mu zama masu hakuri masu kamewa. Ubangijin Allah ya albarkace mu yayin da za mu yi amfani da waɗannan kalmomi mu yi addu'a. Ubangijin Allah mu yi godiya. Rayuwar Isuwa ta koya mana darasi domin rashin hakuri yasa Isuwa ya rasa albarkunsa kamar na dan fari ya rasa gadonsa kamar na dan fari. Ubangiji ka taimake mu mu cikin rayuwa mu zama da hakuri kada mu wulakanta rayuwar mu mu zama bayi maimakon mu zama waɗanda za su ji dadin rayuwa. Bari duk inda kalmomin nan sun samu sun ji bari yayi mana riba daga wannan duniya har duniya mai zuwa. Mu roki wannan albarkaci Yesu shine mai ceton mu. Amen.
Menene ka kan gani idan ka tsaya a gaban madubi? Ba yadda ka bayyana a cikin madubi shine zai nuna abin da zaka zama nan gaba ba. Akwai mutane da yawa da suke da kyan jiki, suna da kyan gani, amma a cikin zuciyarsu ba su da kyau. A cikin zuciyarsu su rubabbu ne, a cikin zuciyarsu sun riga sun mutu ko. Saboda haka kada ka ce burinka shine kullun ka tabbatar ka fita tsaf-tsaf mutane su ganka, amma a ciki kai mummuna ne. Abu mafi kyau shine ka kasance a ciki da kyau, abin zai bayyana a waje. Koda kana da rashin kyan gani, amma abin da ke cikinka idan yana da kyau ba da dadewa ba mutane za su manta da yadda sifar jikinka yake, za su kuma tuna da irin kyau da kake da shi daga ciki ne. Domin rayuwa mafi kyau daga ciki take fitowa ba daga waje bane. Sa'annan yawancin gwagwarmaya da muke samu a rayuwa daga ciki ne ba daga wajen mu bane. Idan kana son kanka ba madubi ne zai nuna kana da kyau ba, amma zuciyarka za ta nuna maka kana da kyau, kana da kirki. Mutane kuma saboda abin da ke fitowa daga cikin zuciyarka rayuwarka za ta nuna musu kai mutum ne na gari, kai mutum ne mai kyau. Wannan sako ya fito ne ta hannun Malam Habu Dawaki.
Mai sauraro iya abinda ya sawaka kenan a shirin na yau. Ina fata an tsamu karuwa da ginuwa a shirin. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro sai mu gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu har ga karshen shirin. Ina kuma godiya zuwa ga wanda san tallafa a shirin kamar shi Pastor Ibrahim Mai Gadi, yar uwa Precious Jura, Pastor Dauda Jonathan da Pastor Audu, duka muna ce muku mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagede, Eze Elewemchi da kuma Pastor Ishaku Ibrahim Gyang, nine Ishaya Zakaria. Na shirya ni kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayarwar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.